Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 26 ga watan Disamba ta shekara 2018 shirin namu zai yi magana ne akan kasafin kudin shekara 2019 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar a majalisar dokokin kasa.
Shi wannan kasafin kudi na wannan shekarar wato bai kai na bala ba, an dan samu dan rage kadan akan na bala. To amma idan ka hada shi gaba daya domin sun yi abin da ake kira kamar wato reflection wato.
Amina, kin san ya ayyana cewa za su kashe naira trillion 8 da billion 8, inda aka ware wa ma'aikatar kiwon lafiya naira billion 300 da naira billion 300 da million 15.6, ma'aikatar ilimi kuma naira billion 400 da million 602, sai ma'aikatar tsaro naira billion 400 da million 35. Dan haka ne yau wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya tuntuɓi wani mai fashin baki akan harkokin siyasa, Professor Garba Ibrahim Shika daga Jami'ar Bayero dake Kano, domin yayi mana fashin baki akan wannan kasafin kuɗin ta yadda ya kamata ya inganta rayuwar 'yan Najeriya.
Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce yaya kuke kallon kasafin waɗannan fannoni da suka shafi matasa, mata da ma rayuwar 'yan Najeriya baki ɗaya. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Sai Ukashia Abdullahi Yahaya ga yanda ya ansa mana cewa Allah ya sa mu ci moriyar kasafin lafiya.
Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Garba Nahili Kamba Kebi, inda ya ce tabbas mu dai al'ummar Najeriya muna ƙara jinjina wa Buhari akan wannan kasafin kuɗin. Fatan mu dai Allah ya sa ya amfani al'ummar Najeriya, kada wasu 'yan tsararrun mutane su morewa kuɗaɗen.
Sai Zubairu Lawal Musa Fataskun, inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe, hakika mu talakawan Najeriya maganan kasafin kuɗin kawai muke ji amma ba ma gani a zahirance.
Sai kuma amsa daga wurin Habu Habu, inda ya ce salam yau da gobe, Allah ya sa a kashe su ta hanyar da ya dace.
Sai Sani Muhammad, inda yake cewa salam yau da gobe, sai Allah, gaskiya hakan yayi daidai, kuma tunda aka ba waɗannan bangarorin daidai da sauran, Allah ka sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
Sai kuma amsar Gama Jibrin Tamaragol daga Niger tare da Kyari Ballam, inda suka ce assalam yau da gobe, Allah ya yi da nufi a sa hannun kasafin kuɗin bana da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi.
Sai Aliyu Adamu Yola, inda yake cewa to Allah ya sa wannan kasafin kuɗin da shugaba Muhammadu Buhari ya sa wa hannu a makon da ya gabata, mu talakawan kasar mu gani a ƙasa, domin an dade ana ruwa, ƙasa na shanyewa.
To madalla yanzu bari mu garzaya wajen Mahmud Ibrahim Kwari domin mu ji yadda ya kaya da ya tattauna da jama'a akan yadda suke kallon wannan lamarin.
Sunana to abin da yake so a kasafin kudin da bahare na wannan shekara ya mai da hankali akan wajen aiwatar da shi kasafin kudin akan lokaci. Rayuwa da ta yi tsada a halin yanzu, kowa kusan yana kuka akan musamman ayyukan abin yi. Ni dinnan ka ganin ma'aikaci ne na aikin gini, na aikin gini na yin su burkila ne ni. To saboda haka aiki da mukan samu aiki sosai, amma a yanzu sai ka kwana 7-8 wata daya baka samu inda zaka je kai aiki ba. Da ko ba abin ba haka yake, saboda gwamnati ta bullo da hanyoyi na aikace-aikace wanda za a watsa inda yake ko ina lungu da sako, sai ga rayuwa ta dan sasseta kamar da inda ake. Tunda da zaka iya waye gari ga aiki a ce da kai sai ka waye gari aiki sama da 7-8 a rana, ka rasa ma ina zaka je. To amma in sai kai sati, kwana 10, wata daya baka ji wani ya ce da kai zo ka abu ka zaka yi min ba. Saboda haka gwamnati ta mai da hankali wurin aiwatar da kasafin kudin nan a bazahi, kuma yanda ainihin talakawa ko kuma wanda ake jagoranta za su samu saukin rayuwa, da kuma ainihin bangaren tsaro lalle ne a mai da kai da wannan. Da hanyoyi ga su nan na Najeriya da muke da su, ga su nan manya-manya, misali na ga dai an ce ana yin ta wannan tsakanin Kano zuwa Abuja, alhamdulillahi, da wannan ta Kano zuwa Maiduguri, wannan hanya ma da muke kai yanzu ta Gwarzo ta tafi zuwa Katsina, ta tafi ita ce za ta tafi wannan gwari. Saboda haka wannan hanya ita ma an ce an ba ta daga nan zuwa Katsina, amma tun wancan shekarar gashi har yanzu mu dai mu ga wani abun da aka ba aka fara a kai ba. Kuma kullun wannan hanyar ba za a yi sati ba daga nan zuwa Karaye ko nan zuwa Gwarzo sai ka ji an yi azan mutum biyu, mutum uku, wasu su kare, wasu su mutu.
Sunana Abdulaziz Garba, Gwarzo.
Me kuke nema daga wannan kasafi?
Abinda muke nema, mun gama makaranta ba mu samu aiki ba. A cikin mu kowanne yana da kwali na NCE, kuma na roƙon Allah, Allah ya sa a cikin gwamnatin nan mu ma Allah ya tsaga da rabon mu samu aiki wanda za mu taimaki kanmu, mu taimaki iyayenmu da 'yan uwanmu.
Sunana Muhammad Nura. Abubuwan da yake so gwamnati mai da hankalin suna da yawa, amma dai na farko tukuna ƙara inganta tsaro, domin waɗansu ɓangarori an samu tsaro, waɗansu ɓangarorin kuma yanzu ma rashin tsaron yake daɗa taɓarɓarewa. Abu na biyu kuma ta inganta ta kula da rayuwar talaka. Yadda gwamnati ta hana shigo da shinkafa, to kamata ya yi kuma ta tsaya kai da fata, ta sa ido, ta hana a fita da namu. Na farko kenan. Na biyu a inganta mana hanyoyi. Na uku kuma a saki kuɗi, tunda ƙasar nan tamu gaskiya ba Allah bai yi ƙasar mu matalauciyar ƙasa ba. An ce ƙasar nan tamu ita ce ta shida arziki a Najeriya, a duniya gaba ɗaya ita ce ta shida. Kuma amma talakan ta yana ɗanɗana kudarsa. Kuma talaka nan su suka tsaya kai da fata suka jarumci akan zaben Buhari nan, amma kuma ba mai ji a jikinsa irin talaka. Kuma sannan Buhari ina ba shawara ya watsar da arewa. Arewa ce Najeriya ɗaya ce, amma gida kowa fa san gidan ubansa. Saboda kashi dan arewa ne, kuma mun zabe shi ne dan ya kula da mu, amma ya watsar da arewa. Saboda haka ya maida hankalinsa akan arewa. In ya sauka daga mulki ko da shekara 2000 ba aka ce tsarin kunin tsarin mulki zai bashi, yana nan gare zai yi. In ya sauka fa a arewa fa zai zauna, domin zamani ne fa yanzu kowa fa ya samu yankin sa yake gyarawa. An san ba ce tunda zai shugaban kasa ne ko ina yana da haƙƙinsa ne, to amma ya kula da mu, bai kamata ya watsar da mu ba. Mu muka bashi gudunmuwa, cikakkiyar gudunmuwa cikin zabe, amma kuma mu muke ji a jika. Musamman kuma nan Kano, ya watsar da Kano gaskiya fi sabilillahi. An ba a Kano ne ya samu ƙuri'ar da ba inda ya samu irin ta a Najeriya. Kwanakin na ji a labarai cewa zai hana shigo da taki, to wannan fa kira a koma gwana da ya yi. In dai har aka hana shigo da taki, to kuma ya zama na ma kawai ya ba da abu ne da hannun dama, karɓe da hannun hagu, buri ba zai cika ba.
Sunana Sarajo Yusuf Ali. Gashi shugaba Buhari ya gabatar da kasafi na shekara mai zuwa kusan trillion 9. Matsayinka na matashi, me kake son gani? Kana da wani buri na ka ga cewa
a matsayin na dan Najeriya, abinda mai girma Muhammadu Buhari ya kamata a ce taimakawa matasa wanda suke karatu ba su da aikin yi, sannan kuma a ƙara kawo tsaro a ƙasa baki daya.
Abubakar Sani, gaskiya matasa mu suna cikin wani yanayi shaye-shaye, yaro ba karami, ba babu, ba yaro. Kowanne za a ga yaro daga ya taso bune shi kawai shi yara a ya fara shaye-shaye. Alamarin matasa kenan. Ubangiji Allah shirye mu, Allah ya buɗa mana sana'a. Gaskiya wannan matsalar ta shaye-shaye hukuma ce gaskiya. yan muna da karancin hukumomi ma gaskiya yawancin mutanen namu su mutanen mu sun kama ma ba tsakani ga Allah suke ba wallahi magana ta domin Allah suna dan cin hanci su saki mutane
to madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda Mahmud Ibrahim Kwari yayi da Farfesa Garba Ibrahim Sheka
Professor Garba Ibrahim Sheka mai girma shugaban kasa ya gabatar da kasafin kuɗi a makon da ya gabata kuma an mika zauren majalisar dokoki za su yi aikin su na tantancewa gabanin su amince da shi wannan abu ne da al'ada ta nuna a Kano ana yin sa shekara shekara kuma bana za a iya cewa wato alƙalamin kasafin kuɗin sun fi na kowace shekara tun da shi shugaba Buhari ya hau tun da yanzu kusan ana maganar kusan trillion tara ba kadan da farko ko za ka ɗaya mana tsokaci game da shi gundarin kasafin
to bismillahir rahmanir rahim da farko dai shi wannan kasafin kuɗi na wannan shekarar wato bai kai na bara ba an dan samu dan rigi kadan akan nabara domin nabara ya kai trillion 9.1 to bana kuma sai aka bar shi akan trillion 8.8 to amma idan ka hada shi gaba daya domin sun yi abin da ake kira kamar wato reflection wato cewar akwai ayyuka da aka fara su manya-manya irin kamar hanyar Kano zuwa Abuja hanyoyin Lagos zuwa Ibadan da sauransu da kuma gyare-gyaren filayen jiragen sama to an saka kudade biliyoyi wanda kuma ka san daman ba wai in aka ware kudin a wannan shekara ba wai lalle ne akwai kudin ba ana tafiya da aikin sai kai shekara biyar ana yi to duk gaba ɗaya din an hada da bashi na ma'aikata wanda za a ci gaba da biyan su da wannan ana dari ana zancen wannan kasafin kudin zai kai kamar trillion 10 in ya taho da wancan to amma ka san harka ta nazarin tattalin arziki wannan kawai niyya take nunawa na cewar ana da niyyar kashe kaza akwai su ma kansu sun taka kawa suna cewa ga abin da aka ware musamman na bara a ce ga abin da aka ware ga kuma actual abin da aka kashe wato abin da aka yi hasashe yawa a yi hasashen za a kashe kaza sai kuma a zo a tabbatar ga kaza aka kashe so kaga musamman kaga kamar hasashe da ake na ci gaba na bunƙasa tattalin arziki kamar GDP din nan kaga tun bara an kiyasa cewa za a samu ci gaba kaso 3.5 to amma sai aka banye aka wanye da kaso 1.8 so irin wannan ko kuma farashin mai kaga bara an saka shi akan dala 51 amma kuma sai aka zo yana kaiwa 74 har zuwa sama da haka so kaga irin wannan abun wani ayi kadan a samu da yawa ayi hasashen abu zai zo kadan ya samu a samu da yawa wani kuma a sa shi da yawa din a zo ba a kai ba to amma dai ala ayi halin kasafin kuɗi babban abin da muke duba na farko yawan sa na biyu kuma yadda aka raba tsakanin kashe kuɗin yau da kullun da kuma manyan ayyuka domin manyan ayyukan nan su muke nema a Najeriya a yau domin kaga harka ake ta diversification wato na fadar tattalin arziki a wannan tsari da gwamnati ta kawo na economic recovery and growth plan ana zancen a bar dogara da man fetur a koma wasu bangarorin to bangarorin da zaka koma noma ne ko masana'antu su ne manya shi noma akwai bukatar infrastructure wato duk noman duniya nan da ake na ci gaba noma ne na rani wanda za a iya noma sau uku sau hudu a shekara
to amma kafin nan professor mu duba yadda aka ba wa sassa daban-daban wancan rabe-rabe da kai magana na abin da kuke kira capital da kuma recurrent expenditure wato kudaden gudanar da gwamnati ne da kullun da kuma kudaden manyan ayyuka nawa ita gwamnati take bewa wannan bangaruru
to bisa abinda muka karanta a iya cewa bata sauye zane ba domin tun a lokacin gwamnatin Jonathan muke ta kukan cewar kudaden da ake sawa a manyan ayyuka wanda a bisa al'adar kasafin kuɗi na kasashe wannan shi ya kamata ya fi yawa daga ji biliyoyi na hanya gina dam gina makarantu da sauransu wannan kuma abu ne wanda kawai daga albashi sai allowance sai irin dan abubuwan da za a yi a office takardu da sauransu shine recurrent expenditure to wannan yawanci idan kasafin kuɗi mai lafiya ne akan samu capital expenditure wato manyan ayyuka su samu kuɗi mafi yawa to ka san tun lokacin su Okonjo Iweala ake taw wannan fafutukar to shi mai shugaban kasa ya zo ya gaji wannan yanzu abincin da nake maka a wannan shekarar recurrent expenditure wato kashe kuɗi na yau da kullun da allowances da sauransu ya kai ma wajen trillion 4.7. To trillion 4.7 din nan kaga a kasafin kuɗin trillion 8 kaga kusan rabi ya tafi
fiye da rabi kenan.
Yawa to kuma abu na biyu shine shi capital expenditure din trillion 2.8 ne kawai kaga kusan rabin recurrent expenditure. To sai kuma abu mai ciwo shine shi kuma biyan bashi wanda yake shi kuma abu ne na dole wato debt service shi kuma trillion 2.1 shi ma ya kama wajen kaso 24 na wannan kasafin kuɗi.
Waɗannan basu suka da za a biya ita gwamnati ce ta ciyo su ko kuma a baya ne dama ake bin Najeriya misali.
In ka kalli wannan akwai na baya akwai na yanzu. Na yanzu shine kasafin kuɗin da zaka ji an ce an yi trillion 8 to zaka tarar ita kanta gwamnati ta san trillion 6 kawai za ta iya samarwa. Akwai abin da ake kira deficit. Wato kana sare zaka samu 10,000 sai ka kasafin kuɗin 10,015. To a ƙarshen shekara sai ka ga wannan biyar din sai ka ciyo bashi ka dora ta akai. To tunda mai girma shugaban ƙasa ya shigo ana ciyo bashi ana rufe gibin kasafin kuɗi. To kaga da bazukan da suke na baya da wa'annan da aka ciyo shine ma mutane muke cewa ya kamata a rangwanta wa cin bashi nan haka domin dama abin da ake duba shine kaso nawa ne na kuɗinka da ka samu zaka dauka ka biya bashi. Wannan shine masu kansu masu biyan bashin ko da a banki nan zaka je ka ci bashi kana daukar albashi su masu bankin suna duba nawa ne albashin ka nawa za su iya baka nawa za iya dauka a wata nawa ne kuɗin shigar Najeriya nawa za ta dauka yanzu kaga ana zancen za a samu kuɗin shiga trillion 8. To daga ciki ka dauke trillion 2 ka biya bashi ka dauke trillion 2 kai aikin manyan ayyuka ka dauke trillion 4 kai recurrent expenses kaga akwai rauni a cikin kasafin kuɗin shi wannan yawan kuɗi da ke tafiya recurrent expenses kowa ya sani tsari ne na demokradiya maka dauko mai tsada kudaden da ake kashewa majalisoshi da sauran tafiyar da gwamnati yayi yawa shi yasa dole wannan kuɗi duk gwamnatin da ta zo babu yadda za ta yi da shi ba za ka zo ka ce ka daina ba sanatoci ko ƴan majalisar tarayya kuɗi ba ba za ka zo ka ce jahohin ka san inda mulki ne irin na soja
ministoci da
yawa kowace jaha akwai commissioner akwai majalisa ta jaha kuma kowanne akwai irin makudin kuɗaɗen da ake kashewa haka gwamnatin tarayyar ita kuma ga majalisoshi guda biyu ga ministoci kamar yadda ka faɗa ga ministry manya-manyan ministry to
ya
wato anan kudade suke tafiya na tafiyar da gwamnati ga kuma albashi da yake mai yawa na ga kamar a ce irin su jami'o'in da ake da su kusan 140 da wani abu da dare na gwamnatin tarayya din ba su wuce 47 ba amma dai irin wannan abubuwan albashi da tafiyar da irin wannan shine ta mawana rakana su da shine gwamnati take rasa yadda za ta in fact na bana ma da dakaruwa akan na bara dan bara bai kai wannan kason ba gwamnati ta wari akan recurrent expenditure bana an dan samu tauyewa domin gwamnati ta yi factoring in wannan karin albashin nan na makaranan ma'aikata da aka mai da shi ake so a mai da shi 30,000 shi ma an capture din sa a budget so kaga shi ya da kara yawan recurrent expenditure so wannan kasafin magana ta gaskiya a nazarin tattalin arziki ba dadi a samu recurrent expenditure yana yawa domin kuɗi ne wanda suke tafiya ba sa dawowa capital expenditure
kamar ba sa samar da komai
yawa kamar gina hanya kamar gina titin jirgi kamar gina airport ko wani abu ne wanda za a iya charger haraji za a iya gwamnati ta samu kuɗaɗe daga ciki kamar gina dam abu ne wanda za a iya samar da ruwa a yi noman rani in an ga dama a caji kuɗin ruwan an ga dama a bar manoma su bunƙasa noman rani za a samu wani abu ya bunƙasa amma in kuɗi ya zo aka ce mafi yawa yana tafiya albashi ne da sayan kayayyakin office to anan ne zaka ga rashin ci gaban kasa baya tafiya sosai kamar yadda ya kamata.
Professor Dazuka ya magana cewa in an sami gibi a kasafin kuɗi abinda kuke cewa budget deficit ana rantowa shine musababin da yasa ake yiwa wannan basu suka ko neman lamani misali idan kai wato kasafi na naira miliyan 20 kuma a ƙarshen shekarar ka samu miliyan 10 ko 15 tunda dama kamar kuke bayani hasashe ne wai dole ne sai ka ci ko ka nemo bashi ka cika wannan din shi dama a tsarin tattalin wato tsarin aiwatar da kasafin kuɗi dole ne in ka samu gibe ka aiwatar da shi 100%.
Wato shi kansa kasafin kuɗin ai yanzu daya daga cikin abin da aka ce ƴan majalisa sun da wannan rashin da'a din ta ihu da sigarin gaba shugaban kasa shine suna zargin cewar ba aiwatar da kasafin kuɗi na wacin shekarar
da 2018 nan da muke ban kwana da ita
kuma in ba aiwatar da shi ba mu dama inda muka ga baikin su shine laifin yawanci nasu ne domin kasafin kuɗin nan sai watan 6 aka yadda da shi ma gaba daya. So kaga ya cewa yanzu ba amma kai wata shida cika ko ana aiwatar da shi ba, saboda haka zancan ma wai kace an aiwatar da shi zuwa wani percentage ko 50 ko 60 bai ma taso ba. To amma maganar ita ce,
to amma kuma idan haka ne su gwamnatin tarayya ina suka samu alƙalman da suke cewa sun cimma kaza duk da wannan karancin lokaci da ka faɗa, tunda ai wannan ne musababin wato abin da ya faɗa.
Ai da mun abin da suke faɗa, abin da gwamnati take cewa sun cimma kaza din, su suke ganin ai bai kamata a ce ya nan aka cimma ba. Misali idan an ce 25 a wuri kaza, to kuma dole 25 din za a tsaya, domin abin da aka ce za a yi shi shekara guda wata 12, an yi wata daga Juyen zuwa yau wata nawa ne, wata bai huce wata 5 ba. Misali an yi wata 5 ana aiwatar da shi, ka tabbatar duk yadda aka yi dukkansa ba za a iya yin kaso 60 ko 70 ba. Ai su suna maganar waccan karan ma da aka wacce suke, sai an yi aiwatar da shi kaso akalla 40 sannan za su shigar da shi. Ai mun san takaddama da aka samu kenan, so kuma kaga an aka tafi hakan za a yi ta cin gaba da takaddama kenan. To amma dai alai halin abin da nake faɗa shine shi kasafin kuɗi kamar yadda kake magana, ka kula ko da gidaje ne guda biyu, a ce a ɗauka yawan mutanen gidan daidai ne. Misali a ce family ɗin 10-10 ne, sai kasance a nan ana kashe miliyan 1 a wata, nan kuma ana kashe 500,000. To lafiya da za a samu a wannan gidan da jin daɗin rayuwa bai kai na inda ake kashe miliyan 1 ba. Shi tsari na kashe kuɗin gwamnati, ita gwamnati kullum tana hankulin ta kashe kuɗaɗe da yawa, domin musamman gwamnatin siyasa kashe kuɗaɗenta shine gamsuwar jama'a. Musamman idan an kashe kuɗaɗen ne akan titina, akan gina makarantu, gina asibitoci, sama mutane abubuwan more rayuwa, wannan shine abin da gwamnati take so. Shi yasa gwamnati kullum zaka ga kuma hatta harkar tattalin arziki, ai muna faɗa idan aka zo ƙarshen shekara aka ce ba ai kasafin kuɗi ba din aka tsaya cak, sai ka ji tattalin arzikin ƙasar ma ya tsaya cak. Yadda gwamnati ta saki kuɗi haka abun, don akwai multiplier, wato kashe kuɗin gwamnati yana kawo ci gaban tattalin arziki. Nan da gwamnati ta fito, yawa yadda gwamnati ta fito da kuɗi, tana hanya, tana railway, tana abubuwa, to a sannan zaka samu laborers sun samu aiki, sannan za a karɓi kuɗi a tafi kasuwa, shine tattalin arziki yake bunƙasa. So the more gwamnati ta kashe, haka zaka ga tattalin arziki yana bunƙasa. To shi yasa gwamnati kullum zaka ga tunda shugaban ƙasa ya shigo, kuma tun daga kan Jonathan zaka ga kasafin kuɗin shekarar 2013 bai kai na 2014 ba, da 2014 bai kai na 15 ba, ana tafiya ana ƙarawa domin buƙatun jama'a suna ƙaruwa. Kuma haka yake a yanayi da Kano. Misali in ka ɗau Kano a misali, daga irin 1970 ba a zancen matsalar ruwa, kusan ko ina da ruwa ko ina da wuta. To me ya faru yanzu ake samun matsalar ruwa? Mutane sun yawa, garuruka an faɗaɗa su da sauransu. To kuma dole aka gwamnati za ta dinga tafiya da kashe kuɗi. Lokacin da ake samun da lita miliyan 1 ta isa, kuɗin da ake warewa ba zai kai lokacin da yanzu sai an samu lita miliyan 3 ko 4 ko 5 ba. So dole a ci gaba da ƙara kuɗaɗe na kashe. Wato kuma babban abu shine mu kuma muna cikin wata matsala, domin yanzu mun dan samu sauƙin rikice-rikice na Niger Delta, da gwamnati ta faɗa cewar an rage rikici, amma har yanzu ana faffasa musu pipeline da sauransu. To amma dai babban abu shine kaga a wancan kasafin kuɗin ana zancen da a ringa samar da miliyan 2.3 na barrel na mai a shekara, sai aka bugi ana iya samar da miliyan 1.9. So wannan samar da mai yana da daga ci, domin har a kasafin kuɗin bana kuɗin da aka samu za a gudanar da kasafin kuɗin kaso 52 daga mai zai zo, duk da jijjancen da ake na diversification. Har yanzu dai mai shi ne yake ba da major abu, kaso 52 na kuɗin da za a samu daga mai ne. So kaga duk wani tarnagi da aka samu wurin samar da man akwai matsala, duk wani tarnagi da aka samu wurin farashin man akwai matsala. So in aka sa za a samar da mai kaza, yanzu kamar yadda gwamnati ta ce za a samar da ganga miliyan 2.3 kowace rana, aka buge da ganga miliyan 1.9, to daga nan an samu matsala akan kasafin kuɗi, domin shi kasafin kuɗin an ɗauro shi akan wannan. To yanzu kaga an samu shortfall kenan. So kuma ko da an samu wannan ɗin, gwamnati ta ɗora shi akan deficit na wajen trillion 2 a wancan lokacin. Saboda haka ko da an samar da ganga miliyan 2.3 a kullum, to daga ƙarshen shekara gwamnati za ta samu gibi na kamar trillion 2 na kuzari da take so ta samar da ayyukan yi, ta samar da masana'antu su dawo, noma ya dawo, wannan kuɗin da za su zuba na investment. Sai an nemo wannan kuɗin. To in kuma yawanci kasafin kuɗi kamar yadda ake raba shi bangaren capital expenditure da current dinnan, yanzu ba mun ce an ware trillion 2 ba, to ba mamaki yanzu gwamnati in ta shiga wata ukun farko wannan trillion 2 duk ta kashe su, a ba Julius ba gana ta, a ba wannan nasu, a ce su cigaba da aiki. To wanda zai rage maka sai recurrent ne na tafiyar da albashin ma'aikata da sauransu. To idan shekara ta zo za ta tafi ba wannan kuɗi, kaga dole a nemo shi. tilas ne to shine za ka ga rancen wani lokacin ba daga waje ake zuwa ba domin ba daidai bane za ka ji an tashi ca idan gwamnati ta tafi misali a ce ko albashin ma'aikata za a tafi kasar waje a dauko bashi za ka ji an ca akan gwamnati to gwamnati ba ta yin wannan sai dai idan a shiga cikin gida
professor mu ga mu kalli yadda aka tsara wannan kasafin kuɗi sassan ma'aikatu ko sassan rayuwa na al'umma zai ita gwamnati tsara shi misali ya ku kalli abin da ya shafi ilimi ya ku kalli abin da ya shafi sha'an noma misali gwamnati abin da harkokin rayuwar matasa din nan saboda yana hade daga cikin abubuwan da watakila alƙiblar gwamnatin ne da ta ayyanawa cewa za ta bunƙasa harkokin noma saboda a daina dogarancin da kake magana da shi mai haka batun ilimi din nan abu ne mai faɗi yaya wannan bayanan da take yi ya tabbatu a cikin alƙalamin da ta ware waɗannan sassa
to magana ta gaskiya kaga harkar ilimi da harkar masana'antu da harkar noma da harkar matasa wato sukan shiga cikin wannan kaso biyun ne musamman kamar barkan harkar ilimi akwai bangaren recurrent albashin malamai da sauran abubuwa da consumables in makaranta ce ta kimiyya akwai abubuwan da ake sawa a cikin laboratory da sauransu kaga wannan ya shiga bangaren recurrent sannan akwai kuma bangaren gine-gine ko sabuwar makarantun kamar yadda gwamnati take ta kokarin kowace jiha a samu jami'a ta tarayya da kuma kamar yadda aka yi da majalisa cewa za a gina polytechnic a kowane sashi to kaga wannan ya shiga capital expenditure sannan hartashi harkar bangaren noma akwai abubuwa wanda ake ba manoma ko dai ranci ko kuma iri ko wani abu
kafin noman professor harkar ilimin nan akwai abin da kuke cewa best practice na raba kudaden kasafin kudi da ya kamata akalla fannin ilimi ya samu an cimma wancan abin da ake so ake ayyanawa a duniya misali
ai gaskiya wannan abu na duniya ana cewa kamar a ce best practice ne ko kuma a ce wani ceiling ne ko kuma duk da su canca suke cewa akalla to amma dai duka Afirka bana ji akwai wata kasa da take shiga wannan akalla ina jin ana zancen kaso 28 ne ko da wani abu na kasafin kudi a saka shi a cikin ilimi to gaskiya a yanayin da ake ciki zai yi wahala ka samu wata gwamnati a Afirka wanda ta cika wannan dan a wannan kasafin kudin namu ina ganin ya wuce kaso 18 aka ba ilimi ba to kuma a cikin kaso 18 din nan ilimi ne gaba ɗayan sa da na manyan makarantu da idan da daunin da take barwa a primary da sauransu har da secondary school maka san gwamnati tare tana da su da yawa to duk a cikin wannan ake
na 18
to shi yasa kaga
ga albashin ku na malaman jami'a
albashin malamai ga komai so kaga shi yasa ake shiga fafutuka ana abubuwan ba su isa ba makaranta babu ko katarar ba ɗakin karatu ko ga ɗakin karatu ba littattafai ko katarar ga makarantun ana musamman na gaba da primary din nan ka je ka ana cinkusa dalibai 200 da yan kai a cikin aji wannan magana ta gaskiya abu ne wanda ya shafi dukkan kasashen Afirka amma dai kamar yadda muka sani mu kanmu muka sani Najeriya a Afirka ta fi kowa yawan mutane muna zancen miliyan 200 na mutane kamata a ce mu duk tarihin da zamu yi ilimi ya fi na kowace kasa domin a
to madalla a gaishe da professor Garba Ibrahim Sheka Amina Kinji ni ma dai ta dakta ce gaskiya ta ba professor ilimi ya kamata a ce a bashi muhimmanci saboda mutane suna maganan kaman ya kamata a sa kuɗi da yawa hanyar harkar tsaro to ai jahilci ma yake kawo wannan ta'addanci
sosai sosai saboda ni a gani na in ba rashin gane addini ba me zai sa ka je ka halaka wani mutane suna zaman lafiya suna kokarin neman halal din su
kuma da zaman kashe wando su wannan yawanci ma duk wanda suke wannan harharan suke ta'addanci zaki ga yawanci matasa ne da za a ce za a babba su makaranta a sa kuɗi da yawa a harkar ilimi wanda zai inganta rayuwar matasa zaki ga an samu ci gaba
wani ma zaki ga is very creative amma in ba makarantan ya je ba ba zai san yanda zai bayyana
bai fasaha shi da hasakan shi ba
to yau kin gane ne kam
ta fannin masana'antu kenan kam ya kamata kam a
sai ki ga wallahi muna da mutane da suke da suna da fasaha sosai irin nasu kin gane wanda baiwa ne da Allah ya basu.
To haka ne, akwai dai sauran hirar da duka a sati mai zuwa zamu ci gaba da shi Professor, amma akwai sauran tattaunawa da yanda ya kamata dai, da kuma zamu ƙara jin ra'ayin jama'a a dukkan wannan maudu'in. To duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu. Ga Juli na daga bana hannun lokaci yayi a madadin
Amina Buhari Auna.
Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya saki dawo da mu. Majaza hakimi ne mama dina.